بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يود رسول نقوم شابكي الموقع إمام مالك وندى شاتوكت درسي نقوم شاتوكت ayo uku ga watan Rajab a hijira 427 wanda ya dace da 28 ga watan 7 miladiya 2006. Imam Malik yace babu ma jaa fil mashi bir ra'si wal udhunayn, babin abun da yazo kan shafar kai da shafar kunnuwa, wato a cikin alwala. A bayan ya gama jami'ul wudu, to kuma wannan babin kamata ya ce ya zo kafin jami'ul wudu, tunda jami'ul wudu kamar shine wanda yake zai kawo al'amura daban-daban da suka tattara sha'anin alwala. To amma bai kula da wannan tartibin ba, haka da kan farko da ma suke tartibin su, wani lokaci za a samu abin tsokaci a kai. Yace haddathani Yahya an Malik عبيد الله تحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وانا حديث إمام مالك يروي توشي دقى مال منسى نافع مولان عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر صحابي من زم الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه يا كفنشي yana ɗibar ruwa da ɗan yatsunsa li'udhunayhi, ga kunnuwansa. To ɗan yatsa ai baya iya ɗiban ruwa, ko hannu ne yake ɗiba, bima'ana yana jiƙa ɗan yatsan nasa a cikin ruwa sannan ya shafa kunnuwansa. A shafar kunne, a yawanci hadisan da suka zo na sifar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka zo a cikin sahihaini, ba'a babu wasu kunshi maganar cewa mutum ya shafa kunnensa yayin da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar kunne yayin da yake alwala ba. Ma hadithin Uthman a cikin Abu Dawud an ambata, wanda wannan riwaya ce wanda yake ba ingantanta ba wajen malaman hadisi. Abinda yake tabbatacce na shafar kunne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Abdullah ibn Abbas ne, wanda Zaid ibn Aslam ya ruwaito daga Afa ibn Yasar daga Abdullah ibn Abbas, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi alwala yana shafa kunnuwansa, zahirahuma wa batinahuma, bayan su da cikin su. Haka dalika yazo daga hadithin Anas ibn Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi alwala yana sanya as-sabbatayn, wato in ya tsunsa manyan in ya tsunsa na tahiyya kenan guda biyu a cikin kafar kunnuwansa biyu, sannan da manyan in yatsunsa kuma sai ya shafa bayan kunnuwansa. To duk wayannan hadisai in ma dai ba su inganta a sharadin Imam Malik ba, wa in ma kuma sunnoni ne wanda ba su riske shi ba, saboda haka sai ya wadati da kawo maganganun sahabbai. Shine ya kawo maganar Abdullah ibn Umar, ya kawo aikin Abdullah ibn Umar, shine ake cewa al-athar al-mawqufa. Al-mawquf shine abinda aka dangana zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na aiki ko na magana. Wannan aikin sa ne, wato mawquf ne akan Abdullah ibn Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma aikin sahabbai hujja ne wajen wasu malamai, saboda suna ganin kai da za a yi wani abu face, kimma dai koyi suke da sunna ko da ba su faɗe ta ba wa imma kuma ijtihadi suke yi kuma ijtihadin su shi ya fi cancanta ya zamanto daidai saboda su ne suka san abinda ake ijtihadin akan asasinsa nan su zai ijtihadi zai yi ne a bisa alqur'ani da sunna to sun fi kowa a cikin al'umman nan sanin alqur'ani da sunna saboda haka mazhabar imam malik da imam ahmad ibn hanbal shine maganar sahabi hujja ce idan suka yi sabani to shine a nan wajen magana ɗaya ba za ta zamanto hujja akan magana ɗayan ba amma in ba wani sa'ani sabani ba in maganar sahabi ce guda ɗaya to da ita za a yi aiki da ita imam shafi'i kuwa ya ce abin da ya zo daga alqur'ani za mu bi shi daga sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam za mu bi shi amma abin da ya zo daga ishadin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan sun yi ijma'i gabaki ɗaya za mu bi su amma in sun yi sabani kuwa ba su yi ijma'i ba ƙauye na ɗaiɗaikunsu to wannan su ma ijtihadi suka yi mu ma za mu yi namu ijtihadi amma manhajin imam malik shine kaddamar da wato koyarwar sahabbai musamman ma sahabban madina musamman ma abdullahi ibn umar musamman ma umar ibn al-khattab da zaid bin thabit da abdullahi ibn umar domin su ne fitattun su ne kamar jagoran ilimi a madina a zamanin su imam malik yake cewa jagoran ilimi a madina a umar ibn al-khattab ne bayan mutuwarsa zaid bin thabit bayan mutuwarsa abdullahi ibn umar ce a yawan ra'ayoyin imam malik yana gina su a kan abinda waɗannan bayan allah suka tafi a kai to abdullahi ibn umar ya ce yana sanya hannu ya yi shafar kunne in ya zo alwala da wanda yake da haka imam malik ya tafi a kai imam malik ya ɗauki kunnuwa suna daga cikin kai domin shi yasa ya ce a shafa su saboda kunne an yi saɓani a kansa kunne za ka ƙirga shi ne cewa juzu'in kai ne ko ka juzu'in fuska ne in ka ce juzu'in kai ne shafa shi za a yi in ka ce juzu'in fuska ne wanke shi ya kamata a yi ba kan wannan saɓanin malamai magabata suka saba a imam malik da imam ahmad ibn hanbal dukkaninsu sun ce kunne yana daga cikin kai kuma akwai hadisai na manzon allah sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra's duk da malamai suna da magana akan ingancin wannan hadisin al-udhunani minar ra's kunnuwa biyu suna daga cikin kai daga cikin hujja da yake tabbatar da cewa kunne hanyar su ɗaya da kai wato bi ma'ana hukuncinsa hukuncin kai ne hadisin da ya gabata a wancan darasi na as-sunna buki kun tuna hadisin akwai hujja akan cewa kunne yana daga hukuncinsu da kai hanyar su ɗaya ne a cikin hadisin sunna buki da muka karanta wancan darasin namu mako biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya shafa kansa kharajat al-khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi in mutum ya shafa kansa laifuffukan da ya aikata zurbansa sai su fita ta kan har sai sun fita ma ta kunnensa wanda yana kan cewa kenan kunne juz'i ne na kai to tunda juz'i ne na kai shafa shi za'i to amma za a sabunta masa ruwa ko ba za a sabunta masa ruwa ba a wajen imam malik za a sabunta masa ruwa saboda wannan asarin na abdullahi ibn umar cewa idan shi ya zo shafar kunne shi ya sabunta ruwa amma a wajen imam a wajen sauran malamai musamman dai mazhabar imam ahmad ba za a sabunta ruwa ba kuma wannan ta fi karfi ta fuskar hadis saboda an ruwaito a hadisin abdullahi ibn abbas da hadisin ali ibn abi talib wajen sifanta alwalan manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ya shafa kansa da ya zo shafar kai sai ya shafa kansa da kunnuwansa baki daya ya shafa kansa da kunnuwansa baki ɗaya da wannan wato ruwan da ya jika hannunsa ya shafa kai shi kuma ya shafa kunnuwansa amma shi ita wannan sunnar abdullahi ibn umar bai santa ba saboda haka shi aiki yake yi da ya ɗauke shi gaba daban ne don haka idan ya zo sai ya sa hannunsa a cikin ruwan alwala ya sabunta ruwa domin shafa kunnensa akwai waɗansu da suka ruwaito hadisin mun san daga cikin hadisan da suka sifarta alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullah ibn Zaid al-Ansari wanda yake a cikin sahihain wanda ya sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala tun farko har karshe don mashhurin hadisan da suka sifanta alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihain guda uku ne hadisin Uthman bin Affan da hadisin Abdullah ibn Zaid da hadisin Abdullah ibn Abbas to a cikin riwayar hadisin Abdullah ibn Zaid wanda ba ta cikin sahihain sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo shafar kunne ya ɗebi ruwa ba ruwan da ya shafa kai da shi ba domin ya shafar kunne to wannan riwayar malaman hadisi sun tsaya akan ta sun yi ta ja'in ja akan ta wanda suka wannan yake nuna mana wato ilimin malaman hadisi ba karamin kokari suka yi ba wajen su kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai sun kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kan wato kar ai masa ƙarya kan akwai masu kirkiro hadisi na ƙarya su dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta ma waɗanda suke ba sa ƙaryar amintattu ne amma suna yin kuskure a cikin riwayar su to malaman hadisi sai da suka bibiyi irin waɗannan dan su gano irin kurakuran da suka yi daga cikin wannan bincike nasu wannan hadisin suka ce kuskure ne yayi kuskure ne yayi da yake ya ɗebi ruwa ba ruwan da ya shafa kai ba abinda riwayar ta ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafar kai da ruwa ba sauran ruwan da ya wanke hannunsa da shi ba ومسح برأسه بماء غير فضل يديه هكا رواية تكي وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدو شافت كي وكان متئن ينا ويسا عنه ولو كتذا كركين شو آئة في سورة جن شروع عنك بركة ونن جن شروع بايسا ويسا عنك بركة شافت كي دشي فأنا صلى الله عليه وسلم بيه هكا ما إن يدو شافت كي سياسات شروع شياسا لما ذاك دا معلمي سكا تبتا دوانا سنة suke nassi akan cewa yana daga cikin sunnonin alwala ka sabunta ruwa domin shafar kai wannan yana daga cikin wajiban alwala ka sabunta ruwa domin shafar kai amma sabunta ruwa domin shafar kunne take da shi daga cikin sunnoni amma domin shafar kai ya zamanto sabo wannan wajibi ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin farrin wai shafar kai farrilla ce kamar yadda wanke hannu yake farrilla saboda haka hada su da ruwa ɗaya ba dole ka sabunta musu ruwa domin ya zamanto ka bambance tsakanin farlan nan guda biyu amma shafar kunne shi kuwa abin da yazo ya nuna cewa ana hada su da kai ne shine wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita shafar kai hadawa yake da kunnen sa ya shafa su da shi da amma fi ba kan wannan ra'ayi imam ba kan wannan ya tafi imam Malik ya tafi ba saboda hadisin da dake gare shi ba amma hadisi ne wanda yake inganta wanda yake ana kafa hujja da shi hadisi ne hasan malaman hadisi sun inganta shi kamar irin su Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban na'am wa haddathani Yahya an Malik wannan hadisin Imam Malik ya ruwaito balagan annahu balagahu cewa labari ya zo masa cikin isnadin sa ba anna Jabir ibn Abdullah Jabir dan Abdullah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Ansari baban sa sahabi ne an kashe baban sa lokacin yakin Uhud kuma Allah ya tsare jikin mahaifinsa kasa bata ci jikinsa ba lokacin da bayan shekara kusan 40 da yin yakin Uhud Jabir ibn Abdullah ya je ya canza wa mahaifinsa kabari saboda lokacin nan ruwa ya zo ya za a yi Muawiya lokacin yana kan Amirul Mu'minin ya zo ya yi hanyar ruwa da ake so a biyo da ruwan Wadi al-Aqiq ya shigo cikin Madina mutane su rinka samun ruwan sha to sai ya zamanto cewa zai bi ta wajen kaburburan sai aka ce za a canza musu makwancinsu to shi Jabir sai ce shi zai je canza wa mahaifinsa nasa makwancin ya je ya haɗa kabarin nasa sai ya ga jikinsa yana nan kamar yadda yake an ji masa ciwo a goshinsa lokacin yakin Uhud din. Ya gan shi a cikin kabarin nasa, ya sa hannunsa ya rufe ciwon haka, sai ya cire hannun daga cikin ciwon, sai ya ga jini yana kwarara bayan shekara 40. Wannan hadithin ingantacce ne a cikin Tabaqat na Ibn Sa'd, tarjaman Jabir, a tarjaman shi Abdullahi ibn Haram, Abdullahi ibn Amr ibn Haram, sai ya mai da hannun nasa ya mai da shi a wannan hannun, sai ya mai da hannun nasa ya rufe ciwon nasa, jinin kuma ya tsaya. Kaga yanda wato abinda yake, Manzon Allah (SAW) ya ce Allah ya haramta ma kasa ta ci jikin annabawa. Wannan bin nas, dukkan annabi jikinsa kasa ba za ta ci ba. Kama ba annabawa ba, waɗanda mabiyan annabawa akwai daga cikinsu wanda Allah yakan so ya musu karama, don dama jinsin karamar salihan bayin Allah jinsi ne na mu'jizozin annabawa, ba zai kai martabar mu'jizan annabawa ba. Amma jinsinsu, jinsin abinda Allah ya yi ma wani annabi na mu'jiza, to irin wannan jinsin kuma mabiyansa, ‘yan al’ummarsa, sai ya musu na karama. Wannan ka'idar Abu Ishaq Ash-Shatibi ya ambace ta a cikin Al-Muwafaqat. To kamar wannan ne, kamar yadda Allah ya tsare jikunan annabawa, haka nan ma bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda Allah ya tsare ya kare jikunansu. Shi Jabir yana daga cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da mahaifinsa ya rasu ya bar shi da ya bar ƴaƴa takwas dukkansu mata, sai shi Jabir shine kadai namiji. Yana so ya je yakin Uhud, ya ce masa kar ya je, ya zauna ya kula da ƴan uwansa mata. Don haka lokacin da ya tashi aure, saboda ɗaukan mas'uliya, kaji saurayi ne mai hankali, da ya tashi aure sai ya auri bazawara. Wata ran ya zo, suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun dawo daga yaƙi, suna irin hirar matafiya ɗin nan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙuminsa, sai Jabir ya ce, to na ji ka saya, amma sharaɗi na ka ƙyale min hau har sai mun shiga Madina, sannan in kawo maka. Shi ya ce na ƙyale ka. To a cikin tafiyar sai yake ce ma, sai yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake tambayar Jabir, ka yi aure? Ya Jabir ya ce, eh ya yi aure. Sai ya ce, a dikran an fayyida, budurwa ko bazawara? Sai ce, bal fayyib. Ya ce, bazawara ya aura. Ya ce, fahalla dikran tula'ibuha wa tuda'ibu. Me yasa baka auri budurwa ba? Kai wasa da ita ma kai wasa da ita da kai, wato ai shagali, tunda saurayi ne. Sai ya ce, ya Rasulullah, babana ya rasu ya bar ni, ya bar min ƴaƴa, ya bar min ƴan uwa mata, in na auri yarinya budurwa, ba za ta iya kula da su ba, ita ma kanta tana buƙatar wanda zai kula da ita, yace za ta kula da waɗansu. Sai ce, shi yasa sai na auri a bazawara wadda za ta rinka tsefe musu gashinsu tana killace su. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, Allah ya sanya masa albarka. To kaga abin nan saurayi ne hankali kenan, dan dama abin da ake nufi da hankali kenan. Hankali wato ya sanya ka kana son abu wanda yake ya dace da san ranka, amma ka kiyinsa saboda kana ganin waninsa ya fi maslaha, shine amfani da hankali. Manzala sallallahu alaihi wasallam, da bikin farlar Jabir, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, Allah ya gafarta masa, ya masa istighfar. An tambaye shi anil mashi ala al-imama, kan shafa a kan rawani. Idan mutum ya yi rawani ya zo shafarsa, zai iya shafa a kan rawaninsa ko ba zai iya ba? Faƙala la, sai ya ce a'a ba zai iya ba. Hatta yumsaha sha'ru bil ma, sai an shafa gashi da ruwa, wato sannan mutum zai ci alwalarsa za ta ci ba. Wannan ra'ayin Jabir ibn Abdullah ne. Menene wannan matsalar ta shafar mutum a shafa rawani, in mutum ya zo shafar kai? Matsala ce wanda yake magabata sun yi saɓani a kanta, tare da cewa akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Amr ibn Umayya al-Amri a cikin Bukhari, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala, ya shafa rawani, kuma ya shafa akan kan kufinsa. هكذلك حديث المغيرة بن شعبة نبيان شافاء كان خفي وترواية تمتعي وأنس مسلم سمتعي ودا أكو دسكرويتو حديثا دقا مغيرة بن شعبة قيتنا تكين صحيح مسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياي شافاء كان رواني وترواية فتتشي مصحى على الناصية والإمامة يا شافاء كان مقرق أسا تكوما رواني وتجمعنا كذا إذن كما متين يرواني zaitan wato sai ya daga rawanin ya shafa gashin gaba ya dan shafa makwarkwadar gashin cikin taman goshi sannan sauran hannun kuma ya shafa rawanin to wannan riwayar kaga ta nuna cewa sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi inkari daga cikin sahabbai wanda daga cikin su akwai kamar shi Jabir ibn Abdullah akwai kamar Ali ibn Abi Talib akwai kamar Abdullahi ibn Umar dusun ce ba in mutun kazo zaka yi alwala ka kwance rawanin ka ajiye shi gefe sannan ka shafa kai domin me saboda sunna ta buya gare su sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takan buya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya na sunna ba kowane sahabi ya sani shi yasa aka samu wadansu sahabbai su kuma suka ce ayi Abu Bakar yana shafa akan rawanin sa an tambaye Umar ibn al-Khattab dan iya shafa akan rawanin na yake in ka so ka kwance rawanin ka shafa akan ka in ka so ka bar rawanin ka shafa akan rawanin to kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in yasi'u Abu Bakr wa Umar yarshudu in suka bi Abu Bakr da Umar za su shiriya al-umar sabah in suka bi Abu Bakr da Umar za su shiriya to saboda haka waɗanda suka san wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin malamai kuma suka san wannan aikin na Abu Bakar da Umar suka tafi akan cewa mutum in yazo alwala an masa rukhsa ya shafa akan rawani kamar yadda aka yi masa rukhsa ya shafa akan kufi shine madhabar Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad yace sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da har aka ce bayan sunna ta tabbata kuma gashi Abu Bakar da Umar sun yi to ai babu wata hujja da zai sa mutum ya ce ba zai yi ba domin wanda bai yi ba tabbas sunnar ce ba ta tabbata ba ta je masa ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya san sunnar ko ba malami bane ko ba kai matsayin malinta ba in ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ma zai aikata ballantana kuma malami shi yasa wato sunna takan buye ga wani dan su daga cikin sahabbai yanzu kamar kamar Abu Huraira ya dawa ya rinka yi a Madina gashi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne sahabbai tara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da ya ruwaito 5734 hadis ya fi kowanne sahabi ruwaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wata sunnar da bai sani ba ya dawa ya ta yi a Madina cewa duk wanda janaba ta same shi a cikin dare cikin watan Ramadan har al-fijr ya fito bai tashi yayi wankan janaba ba ko ta mafarki ko ta saduwa da iyali to in ya kudurta azumi wannan ranar ba shi da azumi wato bi ma'ana idan dai har kana da janaba a cikin daren Ramadan kama a cikin dare ne ya halarta mutum ya sadu da iyali a cikin watan Ramadan to idan har ka sadu da iyali to akhir dinka ka bari alfijir ta fito ya fito in alfijir ya fito sai ka rama wannan ranar cikin dare komai sanyi ka tashi kai wanka abin da fasar da Abu Hurairah yake ta yadawa a Madina kenan har Marwan ibn al-Hakim wani gwamnan Madina ne yake kai Abu Hurairah ni fa fata wannan taka fata ishe ni wai waye ga maka ni sai ce je a tambayi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya Annabi sallallahu su suka fi kowa sanin wannan aka je aka tambayi Aisha da Ummu Salama suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayar gari da janaba a jikinsa kuma janabar ba ta hanyar mafarki ba balantana kace ta larura ce wato ta zabin kansa ce janaba ce wanda yake yayi saboda ya sadu da iyali amma ya jinkirta wankan bai yi ba har alfijir yake to sannan kuma ya wayi gari ya ci gaba da azumin sa a hako ba aka ce to Abu Hurairah ga fa abin da suka faɗa yace to dama ni ma dai fadl ne fadl ibn Abbas ne ya ga mu sai ya ajira ayyuka ya dawo zuwa ga abin nan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunna takan buya hatta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sunnar ta bayyana gare su sai su koma gare ta wani lokaci kuma sunnar ta tabbata amma sai mata wata fassara daban kamar Uthman bin Affan lokacin da yake khalifa mun san dai Amina zaman Mina Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yayi rinka yin sallah azhar da al'asr da isha raka'a biyu yake kuma hatta mutanen Makka duk da Mina tana daga cikin Makka su ma raka'a biyu aka ce su rinka yi amma Sayyidina Uthman da yazo lokacin yana Amirul Mu'minin sai ya rinka yin raka'a hudu har Abdullah ibn Mas'ud yake cewa shi raka'a biyun nan tafi masa raka'a hudun da ake duk raka'a hudu tafi yawa amma raka'a biyu ta fi ita ce sunna saboda aka tafi masa hudun tare da yawanta amma dai yace haka zai yi tare da Uthman bin Affan duk da ya san kan cewa wannan ba ita ce sunna ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me yake yana jin tsoron kawo barka a cikin al'umma kar ya ware ya je ya saba ma al'umma yace ai shi bin sunna yake ya kawo baraka a cikin al'umma to amma kaga wannan sunnar ba wai Uthman ya jahilce ta bane ba a yi mata wata fahimta daban a lokacin wannan shekarar yayi aure wannan malamai da dama sun yi ijtihadin su can me yasa sayyidina Uthman ba wata irin fahimta yayi ma wannan sunnar da hadda ya aiki da ita ba mafi karfi abinda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya rinjayar na ra'ayin Uthman na abinda ya sanya Uthman shi bi wannan sunnar ba shine cewar yayi aure Amina ya samu mata to yana ganin kan cewa tun da ya zamanto yana da mata a wajen ya zamanto mazaunin gida saboda ka bai halarta wannan sallar ba kuma shi a wurinsa wannan raka'a biyu da ake yi kasaru ce sauran malamai ku suka ce a wannan ba kasaru bace sallah ce ta aikin haji haka ibadar aikin hajjin ta wannan ranaku haka take dan haka hatta mutanen Makka da suke ba matafiya bane su raka'a biyu suke yi to kaga sunnar za ta iya tabbata amma ya zama to kan cewa wani sahabi yayi mata wata fahimta daban sabanin yadda take a hakikanin ta sai ga sauran sahabbai sun saka masa duk wannan shi ne dalilin da ya kake ganin ta ji wani lokaci an ce Malik ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza Ahmad ibn Hanbal ya ce kaza su tun daga sahabbai ake irin sabanin bisa irin waɗannan dalilai to kuma haka ya biyo hatta lokacin manya-manyan malamai ma sau da kakar mutum a rinka ganin kamar wai rushe mazhaba ake so a yi a kowanne daga cikin malaman mazhaban nan ne ma yake ya gane menene hukuncin Allah menene hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin yin wannan shine dama ai ijtihadi din wanda ya dace da gaskiya yana da lada biyu wanda kuwa yayi ijtihadi kaza bai dace da abin da shine tabbacin hukuncin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana da lada daya idan muka zo idan ƴan baya suka zo suka gane hukuncin wani malami a shine wanda yake yafi dacewa da hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan sun tashi daga ra'ayi daga fatuwar wannan malamin zuwa ga fatuwar da yake tafi dacewa da hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya kamata su shi sa Imam Malik yake cewa dukkan wani mutum akan karbi maganarsa akan yarda wa akan yasar da wata magana ta sa sai kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin wannan kabarin sai nuni kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai duk abin da ya faɗa sai dai abi amma kowa ne ne wani lokaci zai yi daidai wani lokaci zai yi kuskure yanzu kaya kamar wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matabbaciya dangane da shafa akan rawani saboda abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar yayi da hadisi ingantacce kuma aka tabbatar Abu Bakar yayi aka tabbatar Umar yayi in to kage shine abin da cancanta mutun ya tsaya a kansa dan haka ra'ayin su yafi kusa da sunna bisa ra'ayin Jabir ibn Abdullah wanda shi Imam Malik ya riko da shi Imam Malik a madhabarsa yana ganin ba a shafa akan rawani na'am anna abahu Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga malaminsa Hisham ibn Urwa cewa mahaifinsa ai mahaifin shi Hisham din kenan sunansa Urwa ibn Zubair shi ma wannan a tarjumar ta gabata gare mu ko wanda aka yanke masa kafa yana cikin sallah saboda cuta da yake كان yana daga cikin manyan malaman Madina fuqaha ussaba kana yanzi'u al-imama ya kasance yana kwance rawaninsa wa yamsahu ra'sahu bil-ma ya shafa kansa da ruwa bima'ana baya shafa akan rawani Imam Malik ya karfafa ra'ayin maganar Jabir ibn Abdullah da kuma maganar Urwa ibn Zubair hadisin da ya gabata na Jabir ibn Abdullah Imam Malik ya kawo shi balagan bima'ana bai fadi isnadin sa ba zuwa ga Jabir amma hadisi ne tabbatacce Ibn Abi Shayba a cikin musannaf ya ruwaito shi da isnadi muttasili ta hanyar Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Jabir ibn Abdullah ya tambayi Jabir ibn Abdullah menene hukuncin sai wanda aka ce su'ila anil mas'alal hukain wanda ya tambayar Muhammad ibn Ammar ibn Yasir ne shine ya tambayi Jabir zai iya yin shafa akan rawani saboda yawanci kuma duk irin waɗannan hadisai da zaga Imam Malik ya kawo bai kawo isnadin su ba suna nan sun tabbata ko malamai sun yi bayanin su kawai kai Imam Malik ya fade su bane a matsayin kan cewa hadisai ne wanda ba su da isnadi akwai isnadi kin ma dai ya zamanto cewa bai rike isnadin yanda yake ba ko yana shakka a kansa ko kuma kawai yana so ya takaita ba sai ya fadi isnadin ba sai ya kawo shi a haka to Imam Malik ya karfafa ra'ayin ya karfafa maganar Jabir ibn Abdullah da kuma maganar wannan bijimin malami daga cikin malaman tabi'ai shine Urwa ibn Zubair yace shi ma ra'ayin shi ma haka aikin sa ya nuna baya shafa akan rawani na'am na'am Imam Malik ruwaito wannan hadisin daga Nafi' malamin sa Nafi' Maula Abdullah ibn Umar annahu ra'a Safiyyah bint Abi Ubayd cewa shi Nafi' ya ga Safiyyah bint Abi Ubayd Nafi' gawani na Abdullah ibn Umar wanda daga baya Abdullah ibn Umar ya enta shi to ya ga matar Abdullah ibn Umar Safiyyah bint Abi Ubayd tanzi'u simaraha tana cire mayafin kanta al-himar shine mayafi da yake rufa kai mayafi in ya rufa kirji ba a ce masa khimar ka'idar khimar dole ne ya rufa kai sannan a gangaro da shi sannan ɗan jahiliya sai su bar shi ta baya kirjin a waje shine aka ce wa matan manzon Allah shine aka ce wa matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihim su kusantar da jilbabin su wato mutum su da suke lullube jikin su da shi su kwantar da shi jikin su kasti irin abinda matan jahiliya suke yi wato su bar kirjin su abu dan sun sake shi su rufe a kirjin nasu to tana cire khimar dinta mayafinta na kai ta ajiye shi wa tamsahu ala ra'siha bilma sai ta shafa kanta da ruwa bi ma'ana ba ta shafawa akan mayafi kamar fatala wato mace in za ta yi alwala ko a cikin inda maza suke ne to da sayin da zaje ta koye ta shafa kai ba wai ta ce kawai ai tunda akwai maza bare in shafa akan mayafi na ba ko in shafa akan dan kwali na wannan Safiya ita ma sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi aikin da take yi aikin ta ya nuna cewar mace bata shafa akan mayafinta amma wannan matsalar ita ma akwai sabani a ciki Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa ita tana shafawa akan fatalarsa amma hadisin ba ingantacce bane na Ummu Salama shi yasa yawan malamai dai sun tafi akan ra'ayin Nafi' ne shi wanda ya ruwaito wannan haka zalika shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin dewa daga cikin malamai kan cewa mace in ta zo shafa kai kar ta shafa akan mayafinta ta shafa akan ta wa Nafi'un yawma idin saghir Nafi' a wannan rana yaro ne domin ya ci da yaya aka ya ganta hatta cire mayafinta ai ba muharramar sa bace ba muharramar sa bace tunda ba muharramar sa bace kaga bai halatta ta kwaye kanta in ajnabi ya gani ba ba ta mu'mine kenan ba irin abin nan ba ba irin zamanin mu ba babu bambanci tsakanin ajnabi da wanda ba ajnabi ba mace ba ruwanta ta kwaye ko ina a jikinta kowa ya gani muharramai su ne kawai ya halatta su ga gashin mace da hannunta zuwa dantsanta da kafafunta zuwa ci zuwa guiwarta da wuyanta amma abin da yake kasa da nan ko muharramai bai halatta su gani ba daga cikin wacce take muharrama gare su ko mahaifiya ko ƴa ko uwa ko kanwa ko goggo to shi nafi shi yasa Imam Malik ya kara da wannan wanafi'un yawma idin saghir nafi a wannan rana yaro ne domin shi yaro an halatta musu mata ya kansu bayyana a wato abu ne zinarsu na agansu ga yara Allah madaukakin sarki yace wala yudina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna ha azwa can kashin ayar aw tifl alladhi aw tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa ko kuma kananan yara wanda har yanzu har basu gane menene al'auran mace ba basu gane menene za a ce za a gani a jikin mace ai sha'awa ba to wannan ya shi yasa kaga Allah haka ya sifanta yaran bai sifanta su da shekara ba dan wata kila dan shekara da yaro sai shekara 12 wasa tare masa wanka amma yanzu dan shekara 7 dan shekara 7 sai ya rinka ganin kan cewa me yasa wasa shi namiji wasa za ta zo take za ta masa wanka ya san al'aura ya san al'aura haka shi sai aka kayyade hukuncin da yaro wanda yake bai san menene ma'anar abinda za a gani a jikin mace ai sha'awa ba to shi wannan in yaro haka yake babu laifi mace ta bayyana al'aurarta a wajensa amma irin yara din nan su kansu mata sun sani kace suna cewa ka ji yara tun ba ku tafasa ba za ku kone to idan yara masu irin wannan ne tunda har su matan sun faɗa to irin waɗannan yaran kar su bayyana wani abu na al'aurar su gare su na'am Imam Malik aka tambaye shi kan shafa akan rawani da kuma shafa akan mayafi ko fatala ta mace dan kwali na mace sai yace la yanbaghi an yamsaha ar-rajul wala al-mar'a ala al-imama wa ala imamatin wala khimar bai kamata namiji ya shafa akan rawani ba bai kamata mace ta shafa akan mayafin kanta ba bi ma'ana wal yace wal yamsaha ala ru'usihima shafa kawo kansu to wajen shafa akan rawani mun ce ingantaccen magana ya abin nan babu laifi sunna ta tabbata aikin Abubakar da Umar ya tabbata amma wajen mata wannan tunda hadisin Ummu Salama bai inganta ba akwai yankewa a cikin isnadin Hassan al-Basri ne ya rawaito daga Ummu Salama hadisin bai inganta ba tunda bai inganta ba in ma ya inganta zai zama to wadansu daga cikin sahabbai sun saba mata tunda babu sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma a duba wadansu dalilai wanda yake wannan kuma majali ne na ijtihadi to a majalin shi Imam Malik bisa wannan da dalili na aikin Safiya bint Abi Ubayd da kuma matsayin malamin Sanafi dan shi kansa Sanafi ganin wannan aikin da Safiya take yi shi ma abin da yake fatawa da shi kenan in an tambaye shi kan mace za ta iya shafa akan dan kwalinta sai ya ce a'a ta kunta dan kwalinta shafa akan kai kuma aka tambayi Imam Malik an rajulin tawabba kan mutum yayi alwala sanafiya an yamsaha ala ra'sihi hatta jaffa wudu'uhu sai ya manta bai shafa kai ba har sai da alwalar ta bushe har ya gama alwalar har alwalar ta bushe amma sai ya tuna cewa ashe fa bai shafa kai ba qal Imam Malik yace ara an yamsaha bi ra'sihi a fahimta ta a ra'ayina ina ganin ya shafa kan naka domin ijtihadi ne ba nassi da ijtihadi Imam Malik yace ina ganin ya shafa kansa wa in kana qad salla an yu'ida as-sala in ya riga yayi sallah da wannan alwalar in ya riga yayi sallah da wannan alwalar da bai mata shafan kai ba ya sake sallar tasa ya sake sallar tasa bi ma'ana har abada ba'da wato bayan yayi shafan kan domin ya bar farilla in mutum ya bar farilla kuwa babu alwala gare shi in mutum ya bar farilla daga cikin farillan alwala alwalar ta bace ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran wani mutum yayi alwala a jikin kafarsa sai ga wani waje kamar kobo ruwa bai taba shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata irja fa salli fa innaka lam tusalli, kaje ka saki sallah don ba kai sallah ba. A wata riwayar kuma na Umar ibn al-Khattab akwai alamar kamar kobo ruwa bai same shi ba, shine yace masa yaje yace masa aidil wudu, yaje ya saki alwala sai yaje saki wanke kafar tasa. Kaga kenan idan mutum ya bar wani juz'i daga cikin gaba wanda yake wajibin sa farri, wajibin sa farilla ne shi, wanda yake wato farilla ne a wanke shi, to alwalar sa bace yake nan. In yayi sallah da wannan alwalar, alwalar bace ba. Kisa Imam Malik yace ara an yamsaha ra'sahu wa an yu'ida as-salah, wa in kana qad salla an yu'ida as-salah, ina ganin ya shafa kansa. Amma haka Imam Malik yace shafa kan zai ba saki alwalar zai ba, ba kuma ya shafar kan sannan ya zo ya sake shafar kunne sannan ya wanke kafa ba. So da yarda ya gama alwalar wannan, wannan dalili ne akan cewa Imam Malik yana ganin kan cewa alwala za ta iya rarrabuwa, bina ana jerantawa a cikin alwala sai idan akwai kudura da kuma tunawa, halin da mutum yake yana sane kuma yana da ikon ya jeranta ayyukan alwalan ya yi su kuma bai daya, to lokacin ne zai yi. Amma idan ya zama mantuwa ta sanya shi bai aikata wani aiki na alwala ba har sai daga baya, to idan ya tuno ya zo yi wannan farillar kawai ita kadai, ba sai ya sake alwalar ba, ba kuma sai ya sake farillar da suka zo daga baya ba. A fahimta aiko? Sannan kuma ya ce masa ya sake alwala, dan me ya ce masa ya sake alwala? Saboda ya bar farilla, ya bar farilla. Kuma sake alwalan nan, sake sallan nan da ya ce ya yi, sake sallah a wajen Imam Malik iri biyu ce. Akwai abin da yake kira sake al-i'adatu al-waqt, akwai al-i'adatu abadan, wato ya rama sallah a cikin matsawar lokacin sallar bai fice ba. Akwai kuma wanda yake cewa ya rama sallar har abada. Abin da yake nufi da ta farko al-i'adatu fil waqt, wato ya rama idan dai lokaci, wato ya rama sallah matsawar lokacin sallar bai riga ya fita ba, bi ma'ana sallar ta yi amma ba ta yi yanda ya kamata ba, bata cika yanda ya kamata ba da sunnoninta, don haka yake so ya sake yin wata sallar matsawar lokacin ta bai fita ba, amma lokacin ya fita tunda ta riga ta yi ta inganta ba sai ya rama ba. Don haka duk inda Imam Malik yace ayi abin da ake kira al-i'adatu fil waqt, ya rama sallah matsawar lokaci bai fita ba, mustahabi ne wannan ramuwar. Amma duk inda yake yu'idu abadan, ya rama sallah har abada, to raman su ramuwar sallah a wannan lokaci wajibi ne. Na'am. Na'am. باب المسح على ما جاء في المسح على الخفين وانما بابي يزو اكن واتو اكن شافا اكن خفين ينشا الخفين تثنيه نخف الخف شيني واتو تاكلمي دي يكي ريفي ساو وانت اكي ينسى دفاتا يوانشي اكن يشيني دومي يزمون تو كمار سفر كما يندمي كي اوكن سافا عنزو تو ادا اتا اكي ين خفين idan aka kuma sai a sanya, sai a sanya sandal, shine ake cewa na'al, sandal din nan da za ka ga an sa an daddore a mutum ya daddore kafar sa da shi, to ana sa shi akan, ana sa hufin a cikin sa domin a tafiya akan akan shi sandal din da yake yafi karfi, wanda yake kuma ba su da ikon su samu na'al sai su tafiya akan hufi din. shi yasa manzon Allah ba kowa ne yake samun wannan ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da yin haji wa man lam yajid na alayhi an yalbas al-khuffayn wal yaqtahuma athla min al-ka'bayn in mutun yazo harama da haji aka ce kar ya sa khuffi sai ya kanya takalmi sandal fadi wanda bai samu takalmi fadi ba to ya sanya khuffi amma ya yanke kasan dunduniyarsa ya yanke a kasan idan sawu ya yanke kasan idan sawu wato khuffin ya zamanto kancewa kamar ya zamanto sauciki kenan kamar irin takalmin nan na din nan na hakime wanda za ka ga an yi sauciki amma nan kasar daga yanda kasan idan sawu din yake an yanke shi irin takalmin mutanen Morocco shine kai makhuffin haka kamar yadda kike takalmin mutanen Morocco wanda ya nuna maka cewa kenan ba kowa ne yake da ikon ya samu na alayin ba Allah sana ya hada dubiyan to khuffi yana daga cikin abinan din Larabawa idan ya gabanto da ake yake wato zuwa idan sawo in yayi tsawo kuma har yazo abinan zuwa in yazo har ya gabanto ya kusan kaiwa zuwa gwiwa to shine ake ce masa aljarmuq shi za ka ga irin mutanen wuri wanda yake mai sanyi suna amfani da shi shi ma za ka ga sun sa shi amma yana da tsawo yana kaiwa har kusan gwiwa yana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akai kuma shafa akan khuffi din nan babu wani sabani a cikin sahabbai cewa tabbatacciyar rukhsa ce a cikin alwala tabbatacciyar rukhsa ce an ruwaito da waɗansu sahabbai ne suna inkarin ta amma duk wanda aka ruwaito yayi inkari daga baya ya dawo abinda yasa yayi inkari saboda bai san sunna ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam bane kuma yana gani yana da alqur'ani ga alqur'ani ya ce a wanke kafafu kamar da yanda su imam kamar yanda sauran sahabbai da suke inkarin shafa akan rawani alqur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ku shafa kanku kuma ku wanke kafafunku kaga qur'ani sarihi ne yace ai shafar kai to dan haka sai waɗannan sahabbai suke ganin kanta to tayaya za a tashi daga alqur'ani ya ce za a shafar rawani amma wanda sunna ka tabbata gare su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai babu laifi bi ma'ana idan kana da in za ka yi shafar kai in babu rawani a kanka ko in da hula a ce a yi shafa a kan hula ba an ruwaito cewa Abdullahi ibn Umar an ruwaito cewa Abu Sa'id al-Khudri ya shafa a kan hula sa amma ba wani daga cikin sahabbai da ya muwafaka da shi wala wani daga cikin malamai ba wanda ya ce mutum zai shafa a kan hula kalansuwa ba ai su ma suna da bayan muka so masa hula ba fa abin to haka nan ma khuffi akwai sahabbai da suke ganin kan cewa ba za a yi shafa a kansa ba saboda qur'ani a bayyane yake cewa a wanke kafa in aka ce a yi shafa a kan khuffi kaga ba a wanke kafa ba to amma da sunna ta tabbata gare su shikenan suka dawo ga wannan shi yasa suke jin dadin hadisin Jarir ibn Abdullah al-Dajjali Jarir ibn Abdullah al-Dajjali sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta daga baya wataran an kai shi yayi fitsa yayi bawali sai yayi alwala sai ya shafa maimakon ya cire khuffin sai ya wanke kafa sai ya shafa akan khuffin shi aka ce ya za ka shafa akan khuffi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana yi yace eh ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yace yaushe ka gan shi yana yi kafin a saukar da suratul maida ko bayan an saukar da suratul maida me da suka ce suratul maida saboda a cikin ta umarnin yin alwala yake ayar alwala a cikin suratul maida take saboda haka sai suka tambaye shi yaushe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shafa akan kufi kaga yace kafin suratul maida ne yace a to ai shikenan suratul maida ta zo ta tafi wannan hukuncin sai yace ma aslamtu illa ba'da nuzulil maida ai ni ban ma musulunta ba sai da aka saukar da suratul maida din ban ma musulunta ba sai bayan an saukar da suratul maida saboda haka kaga kenan suratul maida tana nan amma tare da suna nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan kufi to shi yasa duk wani sahabi da zai yake cewa ba a shafa akan kufi sai da ya dawo ya zuwa ga cewa a rinka ya halatta a shafa akan kufi Abdullah al-Imam Hasan al-Basri ya ce sahabbai sun kai guda 70 wanda suka ruwaito shafa akan kufi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma malamai sun yi sabani wanne ne yafi falala idan kana sanye da hufi ka cire hufin ka wanke kafarka ko kuwa kai shafa akan hufin wanne ne yafi malamai waɗansu malamai suka ce wankewar shine yafi saboda shine asali shafa akan hufi ko wannan ruksani dan haka mutum ka tafi zuwa ga asali din shine yafi domin abin da yasa aka ce ai shafa akan hufi dan addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi a cikin sau akan sauki duk kowace ibada tana da tata wahala to amma in wahalar ibada ta zama ta karu sai a rage ta yanzu kaga shi kansa din mutum yazo ya je ya nemo ruwa ya zo ya zauna yayi alwala ai akwai wahala ballantana cikin sanyi irin sanyin nan na fitar hankali wanda yake zaka ga in ka zo ma ɗebo ruwan da za ka kusuro bakin naka hannun naka ba za ka iya lankwasa hannun ɗan yatsun naka ba ka kamfaci ruwan irin sanyin da ake a ƙasashen turai ba irin sanyin da ake a wannan ƙasar akwai lokacin da muka zo wata ran zamu yi alwala ni haka da hannunmu dan mu ɗebi ruwan yanda yake za mu sa a bakinmu ya gagara sai dai kana haka ruwan yana kwarara ba ya ki shiga baki saboda hannun ya san da ba za ka iya lankwasa shi ba kaga ruwa ka bude shi yana tirri na zafi shi za ka iya alwala saboda tsananin sanyi da ake yi ba ka iya kanta alwalar akwai wa amma duk da haka ba a ce a yi taimama ba wani lokaci ba kai ma da ruwan da za ka dumama na zafin ruwan sanyin zafi kaga akwai wahala to idan kuma ya zamanto cewa kuma akwai hufi a cikin kafarka kuma sai ka je ka cire hufin nan ko kuma irin takalmin sojoji din nan da suke sawa soja musulmi zai kwana uku ko sama da haka a cikin ramin yaki yaushe zai iya fitowa yake zai kwance takalmin nan ya wanke kafa sannan ya tashi sallah watakila ma kafin ya kwance takalmin shin ya gama alwala har yayi sallah lokacin da zai dauka kan ya kwance takalmi ɗaya kawai to kaga inda an ce sai yayi haka an tsananta an kara masa wahala akan wahalar ibada to kuma ka'idar shari'a dukkan wani tsanani idan ya zo to sauki yana zuwa sai a sauƙaƙe shi dan Allah madaukakin sarki ya ce ma yuridullahu liyaj'ala alaykum fid din min haraj Allah baya nufin ya sanya muku wani takura wani tsanani a cikin addini sauki ne to shine to malamai sai suka ce idan mutum ya zo in zai iya ya cire hufin ya wanke kafarsa wannan shine yafi amma sai a hali ɗaya kawai suka ce shafa akan hufin shine yafi a wanke kafa wannan wanda suka domin mazhabobi ne waɗansu sun ce shafa akan hufin yafi a kowane hali waɗansu kuma suka ce a kowane hali shafa wanke kafar shine yafi to mazhaba ta uku ita ce tsakatsaki suka ce wanke kafa shine yafi sai kawai a inda kake mutane suna inkarin wani shafa akan hufin kana cikin mutane da suke ganin kan cewa wani mutum ya shafa akan hufi alwalarsa ba ta yi ba kuma kai an san cewa ɗalibin ilimi ne an san cewa kana zuwa karatu ko an san cewa kai malami ne saboda mutane sun kura ido su ga yaya za ka yi alwalarka sun ga hufi a kafarka to a nan wajen in ka zo sai ka shafa hufi sai ka yi shafa don ka tabbatar da sunna saboda in ka cire kafa mutane su ɗauka ka gani ai mun gama ɗaliban ilimi ma wanda ake karatu suke zuwa karatun bulugul maram wasu zuwa suna karatun motsa suna karatun sunna wanda abin nan ba sa shafa akan hufi saboda haka kaga wannan sai ka ga mutum ya zama sanadiyar kawo barna ba a fahimci addini ba sai a dauka cewa shafa akan hufi din bid'a ne ba sunna bace to a cikin hali irin wannan mutum sai ya shafa akan hufi ne yafi wani waɗansu malamai ma sun ce wajibi ne ya shafa akan hufi a cikin hali irin na wannan domin dalilin ne shi wannan shi ne dalilin da yasa waɗansu malamai in suka rubuta littafai da suke bayanin al'amuran imani a bisa tafarkin ahlu sunna wal jama'a a bisa tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke daga cikin abubuwan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai kuma ya zamanto aqida ta ahlu sunna shine ya halatta wato shafa akan hufi ruhsati da ya halatta ai domin alama ce ta yan ala daga cikin alamomin yan bid'a inkari shafa akan hufi akwai kungiyoyin musulmi da suka saba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar sahabbai sai suka rinka inkarin shafa akan hufi har sai ya zama to yana daga cikin alamomin cewa mutum dan mai bin aqidar sunna ne ko ba mai bin aqida sunna bane ta hanyar ana gane ta hanyar mas'al al-kufayn shafa akan kufi in ya yaje da mas'al al-kufayn ahlus sunna ne in yaje da mas'al al-kufayn ba dan bid'a ne shi ta haka kaga a cikin littafin littafin as-sunna na imam ahmad ibn hanbal da sharh as-sunna na kuma imam al-barqahi da hatta ma a cikin aqidat as-sahawiyya dukkanin su sun ga sai sun kawo wa nara al-mas'al al-kufayn muna yadmin yadda mun yi imani da shafa akan kufi alwayto wadansu suka dangana cewa wai imam malik yana inkarin masu alal kufai imam malik bai inkarin shafa akan kufi ba dan shi akan kansa ne yake wanke kafa ya shafa akan kufi saboda shi wanda nuna mana cewa imam malik yana ganin wanke kafa din yafi falala amma aka tambaye shi fatawa yake da shafa akan kufi gashi ma a cikin muwaffafta abin da ya kawo kenan masu alal kufai amma wadansu sun ruwaito cewa imam malik yana inkarin masu alal kufai wanda yake kuskure ne ga imam malik a dangana wannan kauli gare shi kuma ya saba abin da ke cikin muwaffadin sa abin da ya sa wadansu suka yi haka shine ganin cewar shi akan kansa a kashin kansa in yazo alwala baya shafa akan kufi amma an aka tambaye shi fatawarsa da ita yake imam malik ya ruwaito wannan hadisin daga ibn shihab az-zuhri kenan ko shi ma tarjuma ta gabata an abbad ibn ziyad wanda dan uwan ubaydullah ibn ziyad maula abinnan ubaydullah ibn ziyad wanda ake ce masa ibn abihi wanda ake cewa dan abu sufyan ne shine dan uwan sa min waladil mughira ibn shu'ba wannan ana dangana cewa imam malik yayi kuskure anan da yace min waladil mughira ibn shu'ba ba dan mughira ibn shu'ba bane maulansa ne an abihi daga babansa kaga da yake dan mughira ibn shu'ba sai kuma yake daga babansa alhali kuwa babansa inda daga babansa ne sai ya zamanto babansa din sai a ce an abihi al-mughira ibn shu'ba babansa sai ya zamanto mughira ibn shu'ba amma sai aka ce an abihi anil mughira ibn shu'ba khulasa dai a wannan isnadin akwai kuskure ta fuska biyu a cikin sa ta fuskar farko da aka ce min waladil mughira ibn shu'ba haka bane maula mughira ibn shu'ba ne na biyu an abihi bane an urwa ne ibn al-mughira ibn shu'ba daga urwa dan mughira ibn shu'ba domin shi ibn shihab az-zuhri sauran almajiran imam sauran almajiran sa dukkanin su da suka tashi imam malik ya saba musu anan wajen shi yasa ake cewa li kulli jawadin kabwa ko doki kowane ingarman doki wata ran sai ya tintibe wajen su kuwa babu kamala sai ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam yanzu kage imam malik shi ne wanda ake ganin wajen malamin sa ibn shihab az-zuhri shi ne daraja na farko shi ne gaba da kowa wajen kiyaye hadisin ibn shihab az-zuhri da karancin kuskure a cikin hadisin ibn shihab az-zuhri shine awsatun nas amma duk da haka ya a nan wajen malaman hadisi suka ce yayi kuskure a wannan riwaya saboda komai abin nan dinsa ba wanda yake zai zamanto yana da kamala sai Allah kuma wannan ba wani abu bane wato kai da wannan ka huta amma hankalin ka ya tashi kace kai baka yadda ba to shikenan ko lokacin nan bulala za ta zo maka Allah zai ta nuna maka amma ka yadda shi kenan sai ka huta shi yasa wata ran wannan kissar wannan kasuwa a taɓa tsere da ita da guwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taɓa yin tsere da ita sai ta zama to ita ce ta daya ko yaushe aka yi tsere da ita ce ta daya wata ran sai wani dan kauye ya zo da rakuminsa aka yi tsere sai tsere mata ka ta kauye tsere mata hankalin sahabbi ya tashi suka yi bakin ciki maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga bakin cikin su din sai yake cewa haqqun ala Allah Allah yarkafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'ahu haqqi ne na Allah ba wani abu da zai daukaka na duniya sai Allah ya kasa da shi sai Allah ya nuna masa iyakarsa to shine ka yadda din Allah ya nuna maka iyakarka ka yadda nan ce iyakar taka shikenan sai ka huta amma in kace baka yadda ba to zaka fito na fito da Allah kenan kuma kai ne wahalalle shine sa ake cewa duk wanda ya yarda da tawaya abin nan duk wanda ya yarda tawaya za ta iya zuwa masa to shine zai samu kari amma wanda yake shi bai yarda ragi tawaya ta zo masa ba to ba zai samu kari ba domin wani lokaci karin a cikin tawaya za ta zo sai ka kasa gane shi kake inkarin sa saboda haka yayin da ka jefar da shi kai ka jefar da karin ma tare da shi shi yasa din idan mutum yaga irin wato koyaushe mutum ya rinka la'akari da wannan ya rinka duba sha'anin Allah ya rinka kula da sifofin Allah kar ya daukan maka kansa wanda daga cikin sifofi na Allah Allah shine al-mutakabbir shine wanda yake mai girma kuma mai ji da girman sa to kai karka zaman to mai jin girma mai jin kai wani ne Allah shine kadai zai wannan shine al-mutakabbir shi yasa Allah yake cewa wannan al-kibri ya uridai girma ji da kai da girma wannan mayafi ne na Allah duk wanda yace shi zai yafa ma kansa wanda yace zai zo yayi jayya da Allah a kansa to Allah madaukakin sarki zai kare shi to wannan almuhim dai wannan wuri biyu malamai suke bayani dalibai za ku in ku Ibn Abdul Bar a cikin at-tamhid sharhi muwatta yayi bayani a cikakke akan wannan haka nan ma nan wannan az-Zurqani shi ma yayi ishara ga wannan قال المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة يروي توانا حديثين تو حديثين يا تبتا بعد رواية بعد هنا هن يربع شو مغيرة بن شعبة يروي توانا حديثين كما إمام البخاري ده مسلم بس يروي توش أشكين صحيحين حديثين يا مشهور مثلا عندك يروي توش ده جوجان شعبة مغيرة بن شعبة سو كيسبتن حديثين يقول لك يا إيش يا شهر قريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك شو مزان الله صلى الله عليه وسلم ya tafi ya biya bukatarsa wato ya tsuguna a lokacin yakin tabuk an yi shi a shekara ta 9 a watan Rajab shekara ta 9 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga shekara ta 8 an shiga shekara ta 9 din wato an shiga shekara ta 9 da wata 4 shine aka tafi wannan yaki an je ne kuma ai yaki da kasar Rum ita ce ana ce mata ghazwatut tabuk ana ce mata ghazwatul usra wato yakin wahala dan an yi ne lokacin ana tsananin zafi da karancin abinci dan gabda za a yi girbi kenan gabda za a yi girbin da jinu da kuma karancin abun hawa saboda haka waɗansu mutane sai ga mutum wajen kusan 9 suna ta abin nan sun hadu akan raƙumi guda daya wannan ya hau ya sauka haka ake yi har ya kai kan cewa mutane sai dai in suka tashi cin dabino ma ya kare sai dai a sa kwallon ana ta tsotsarsa saboda yunwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar su wajen tafiya wannan yaki sai ya tafiya biya bukatarsa wanda malamai sun dauka anan wajen wato muhim wato fitar sarkin musulmi tare da jama'ar musulmi domin wajen yaki ba wai kawai ya rinka turawa ba wannan yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita aje yaki da shi kuma yana turawa aje ayi yaki din wani baya zuwa wani yaki wannan shine fitar sa na karshe yaki قال المغيرة سي مغيرة يتي فذهبت معه بما في نتفي نجي مسد روا في أوتر رواية أنت في إداوة في إرن غورر إرن بوتا روا إنا أما بوتا داك يتي دقى سلكا بوتا تي كما غورا أما كما دقى فاتا أكييتا دقى فاتا أكييتا ومي أنونا تي واركينا أهيد متاما أبنا منيا أهيد متاما منيا wanda suke da girma saboda iliminsu ko saboda salahansu ko saboda shekarunsu shi dai kaga Mughira ibn Shu'ba dane ba bawa ba sannan tana ce to dan me zai je wannan hidimar yana dansa kuma ya je ya ce zai ma wani hidima a wannan neman albarka ne Ibn Abbas garin wannan hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a saboda ya kawo masa ruwan alwalarsa ya hidimta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ka bashi sanin littafin Allah Allah ka bashi fahimta a cikin addini ya zama to cikin sahabbai wanda ya kai shi sanin tafsiri ha ake ce masa turjumanul qur'an albarkacin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dalika wanda daga cikin ɗan ahlus sunna ɗan ahlus suffa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai sallah da daddare sai ya tana ya miƙa ya kawo masa aswakin sa da ruwan da zai alwala da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa roƙe ni yace ina roƙonka makwabtaka da kai a cikin aljanna yace shine kadai yace to ka taimaka ta fuskar ka kai da yawan sujada wato kaga addu'ar da ya masa kenan, shafa'ar da ya masa kenan, ceton da ya masa kenan, ya samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna. To haka abinda zai kai ka samu wannan, in ma za ka yi rayuwarka ne gaba ɗaya kana hidimar ba sai kai ba. Faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, wato bayan ya ce ya biya buƙatar tasa ko bayan gida ne ko kuma bawali, wanda daga nan Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr yace wannan dalili ne kan cewa koda da ruwa mutum zai iya yin istijmari. Mughira ibn Shu'ba ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ni ruwan ba zan je in tsuguna, sai ya tafi yayin istijmari, bai yi amfani da ruwan ba, da ya fito kuma bai karɓi ruwan ya je ya yi istinja'i ba, ya wanke najasa, sai kawai ya yi alwala da wannan ruwan. Dan haka ne a wannan Ibn Abd al-Barr yace bai ga wannan riwaya da ta nuna kan cewa ya yi amfani da ruwa ba, saboda haka kenan ko da akwai ruwa idan kai istijmarin ka yayi, an gane ko da kana cikin banɗaki da ruwa da famfo da komai, sai kai amfani da toilet paper kawai ka fito, sai kai alwala kai sallah, sannan ka sai babu ne ya halatta. Hujja shine wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga ruwa amma bai ce a kawo masa ruwan ya istinja'i ba sai istijmar. Sakabtu alaihi alma, yace sai na kwara sai na zuba masa ruwa, shi ma kaga wannan wata hidima ce, maimakon ya ce to ga ruwan nan ayi alwala, a'a shine yake zuba ruwan ake yin alwala. Fakala wajhahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskar sa, thumma dhahaba yukhriju yadayhi minkum may jubba, sannan sai ya je dan ya cire hannunsa daga wato hannuwan jabbarsa. Sai duka an sai riga jabba ai ko nan babban riga ce, amma bakinta tana mafi hannunta a matsayi ce, an ce jabba ce ta kasar Sham, lokacin kasar Sham kasar Kirista ce, wanda daga nan malamai suka ɗauki halaccin mutum ya sanya kayan da suke zuwa da kasashen Kirista, ba za a ce a to ai su nasara ne da jasa ba ne, sai ai sababbi ne kayan, da za ka yi hukunci da cewa najasa ba ne sai in alamar najasa ta tabbata gare su, amma don sababbi ne za ka iya sanyawa, kuma wanda ya nuna kan cewa ya halatta kenan a je a kai kaya da kasashen Turawa wanda yake za zuwa ya amfani da su, ko da kuma kayan irin nasu ne, domin kaya ba shi ne addini ba, kaya da aka hana mutum ya sanya da ake cewa man tabba bi qaumin fa huwa minhum, wanda ya kama da mutane shi daidai yake da su, shi ne ka sanya kayan alama da suke alamar addinin su, kamar sai tamara irin ta fada, irin ta fasto ba, shi ne fada din, aiko ko akwai bambanci tsakanin fada da fasto, duk da su ne da yake cikin biyan ciki fada fada ne, to ka sanya wannan tamarar. Shehu Usman a cikin littafinsa ya kawo daga cikin abubuwan da suke daga cikin abubuwan da suke kaiwa ga ridda, mutum ya yi irin wannan shigar, ya sanya irin wannan zunnar din nasu, cikin kaya wanda yake na alamar addininsu ne, su ne ba za ka sa ba, amma kaya wanda yake na al'adarsu ne, babu komai dan ka sa kayan al'adarsu, babu komai dan ka sa kayan al'adarsu. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan, kuma suka ce a cikin kaga sai aka ce ya zo ya fitar da hannunsa daga hannun rigar, falam yastati min dhiqi kumayil jubba, sai ya kasa saboda abin nan matsin hannun jabba ya matse shi, ba zai iya fitar da, wato ya zo ya janyo hannun haka yadda dantsinsa zai fito ya wanke, sai zama to hannun ya kama ba zai iya ba, ya matse shi. Daga nan ne malamai suka ce wannan ya nuna kan cewa ya halatta kenan a sanya tufafi masu kama jiki, musamman in za a tafi jihadi, kasan za ka tafi jihadi ba za ka sa babban riga ba, ka ce za ka tafi jihadi da babban riga ai ba zai yiwu ba, musamman irin yaƙin yanzu, tunda babban riga shi za ka iya ɗamara da ita. To kaga shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa sai ya sanya wannan jubbar ta Sham wacce take bai matsi a jikinta, sai ka sai fa akhrajahuma min tahti aljubba, sai ya fitar da hannuwan ta kasar rigar, wato sai ya zara hannun nasa ta kasa, ya daga jubbar ya fito da hannunsa ta kasa, sannan ya wanke hannu a kan jinda ya yi ko sallallahu alaihi wasallam, fa ghasala yadayhi, ya wanke hannuwansa, wa masaha bi ra'sihi, ya shafa kansa, wa masaha ala alkhuffayn, ya shafa hukunsa guda biyu. A wata riwayar ta hadisin Mughira ibn Shu'ba yace fa ahawaitu li anzi'a khuffayhi, sai na sunkuya don in cire masa hukunsa, in cire masa wannan takalmin, sai yace da'huma alisu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, na sanya su alhali suna da sarki, wato bi ma'ana sai da ne alwala, sannan na sanya kufi dan haka zan iya shafa akan su. To daga wannan ne malamai suka dauki sharadin shafa akan kufi, mutum ya zamanto yayi alwala cikakka kafin ya sanya kufi, wato sai da ya gama alwala sannan ya sanya kufi. Ba wai yana cikin alwala ba, ya wanke kafar dama sai ya sanya kufi dama, ya wanke kafar hagu sai ya sanya kufi hagu. Wannan zamanto sun zamanto sun tsarkaka ba gabaki daya. Amma a Hanafiya suna ganin babu laifi, wannan kuma akwai su ma suna hujjar su tana da karfi. Amma dai mafi cikakken magana, mafi kamala dai shine zamanto ka gama alwalar kaf sannan sai ka sanya kufi. To in kai haka, wannan sharadi da ya baka damar kai shafa, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya sifanta tasa shafar, kamar yana cewa dalilin da nake yin shafa akan wannan hukumin dan sai da na cika alwalata sannan na sa kafafun nawa a cikin hukumin. Jaa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo, wa Abdurrahman ibn Auf ya ummuhum, Abdurrahman ibn Auf an kasha gaba yana sallah, an jira wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba, sai aka sa Abdurrahman ibn Auf sai sallah, wanda ya nuna halaccin kaddamar da wani daga cikin jama'ar musulmi idan wani abu ya tsara liman bai zo ba, musamman ana ganin fa'ida da falalar da ke cikin farkon lokaci za ta kubuta, sai a sanya wani yayi. Wa qad salla bihim raka'a, gashi Abdurrahman ibn Auf har yayi raka'a daya tare da su. Fa salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ata allati baqiyat alayhi, baqiyat alaihim, sai sallaci raka'a ɗaya din da tai saura, to raka'a ɗaya ya samu. Fa fazi'a an-nas, sai mutane suka razana, ya ake mun je mun yi sallah, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a ɗaya kawai ya samu tare da mu. Falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika, yayi ta wato ya kawo ɗaya raka'ar, shikenan sai yace ahsantum, kun kyautata. A riwayar Muslim, lafazin Muslim, fa salla wara'a Abdurrahman ibn Auf ar-rak'ata ath-thaniya, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raka'a ta biyu tare da Abdurrahman ibn Auf. Thumma sallama Abdurrahman, sanna Abdurrahman ya sallama, fa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salati, annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe zai cika sallar sa. Fa fazi'a al-muslimun, sai musulmi suka razana. فأكثر التسبيح تتكويك سبحان الله سبحان الله لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة دنك عشي سنزو سنرقى عنه صلى الله عليه وسلم سنجي صلى سنوشي قبنك سنجي صلى فلما سلم يعين جي سلم قال لهم سيتي مسو أصبتم كن يدي دي أو أحسنتم كن كوتا تراغني باكمر إرن ناملي وامبا ce wani liman ne ya yi jinkiri da aka sa na ibi ya yi sallah, da ya zo ya tsaya an yi sallah, an ce ma wai da ya zo ma ya tara ana sallar ta ya ki shiga sallar ma ya tsaya a waje, sai da hajjama ya ce waye ya yi sallah, aka ce ai gashi ai akara maka lamu ka yi jiki ne shine aka sa na ibi ya yi sallah, to na ibi aka ce ke sallah kuma ki sallah, to ai baka kuma ba, ya je maka zihiri ya kashe shi. Wannan jahilci ne ka gani, shi yasa riwayar Ibn Sa'ad, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sai yace musu, ma qubidu nabiyyin qattu hatta yusalli khalfa rajulin salihin min ummati, annabi na Allah ba a dauki ran wani annabi na Allah ba face ya yi sallah a bayan wani mutum salihi daga cikin al'ummarsa. Dukkan wato sunna ce ta Allah, dukkan annabawa sai sun zo sun sami irin wannan da ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma gare shi ne kawai Abdurrahman ibn Auf shine kadai ya shige, shine kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah a bayan sa a cikin al'ummarsa. Sayyidina Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallah a bayan sa ba, dan da yazo yana da yazo zai yi sallah din sau biyu ne aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi jinkiri, sai Sayyidina Abubakar ya ja baya ya koma cikin tsoho, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ci gaba ya sallah, Sayyidina Abubakar ya ki, sai da ya gama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Abubakar me yasa baka yi sallah ba, da muke masa ci gaba da sallah, yace ina ai dan Abu Quhafa ba zai taba ci gaba ya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba goranci da shi Abdullah yace ma kana ibn Abi Quhafa an ya taqaddama ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabiyun kuma shi nabiyun kuma lokacin rashin lafiyar rasulansu da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana sallati ake zaurar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefen sayyidina Abubakar manzon Allah ya koma ya zama shine limami wannan hususiya ce ta da shi aka fara sallar ba yazo daga baya amma ya zama shine limami wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kidaya ta a cikin hususiyarsa ba da shi aka fara sallar ba amma da yazo kuma sai ya fara sallar ai sai yazo ya shiga kuma ya zama tun limami yana bada sallah Abubakar yana bin sa yana daga murya mutane suna ji saboda lokacin murya ta fata da karfi a waɗanda suke aka sallar me kiran sallah bayan liman ba ku da hujja in akwai haja abinda sai ka daga murya ladan wato a rinka ladanci saboda babu bukata idan liman ana jin liman babu dalilin da mutum zai daga muryar sa amma idan ba a ji wani ya isar kamar yadda aka yi na wannan na sayyidina Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari to kaga duk shi kan sayyidina Abubakar sau biyu din da ya yi bai zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a bayan sa ba Abdurrahman ibn Auf shine kadai ya samu wannan kullana shi yasa shi kansa yake faɗa yake cewa shine kadai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba salla a bayan sa kaga wannan hadisi ya tabbatar mana da al-mashu ala al-kufayn shafa akan kufayn ina ganin zamu tsaya anan saboda na dauka hadisin Abdullah ibn Umar ne kawai ya rago amma akwai hadisin Asar ibn Anas ibn Malik sai Allah ya kai mu ku zuwa sai mu karasa insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hadisi na ƙarshe da aka yi eh hadisin wannan Imam Malik yace balagahu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lan tusu wa alamu wa amalu khayra a'malikum as-salati ko shine hadisin na ƙarshe wannan hadisin shi ma ingantacce ne ya zo musnad daga hadisin Abdullah ibn Umar a wajen Ibn Hibban wajen Ibn Majah da kuma a cikin hadisin Baihaqi haka dalika ya tabbata daga hadisin Sauban kuma Ibn Hibban ya inganta shi sai a ciki cewa yayi wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat ba cewa wa'malu ba wa'lamu maimakon wa'malu na'am hadisi ne wanda yake ya inganta eh wannan hadisin na Abu Huraira yushiku an yadribu an-nas akbad al-ibil la yajiduna aliman a'lama min alim al-madina lokaci zai zo ya kusata mutane za su rinka bugun hantar rakuma bi ma'ana wato za su daura sirri su tafiya ne nisa domin neman ilimi ba za su samu malami da yake da tarin ilimi ba kamar malamin Madina an ce wanda ake nufi da malamin Madina a nan wajen kamar yadda malamai da dama suka faɗa Imam Malik ne domin shi ne a zamaninsa ya zamanto shi kadai a Madina ya fita ya zamanto fitacce kafin Imam Malik duk wanda zai zo Madina domin neman ilimi ba wajen mutum ɗaya yake zuwa ba tabbakar malamansa Zuhri Ibn Shahab Zuhri ba shi kadai ba ne duk wanda zai zo Madina zai sami ilimi wajen Zuhri kamar yadda zai samu wajen Abu Zinad kamar yadda kuma zai samu wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Bakr ibn Abdullah al-Ashaj haka in yazo tabakar malamansu akwai fuqaha as-sab'a amma a zamanin Imam Malik babu kamar sa a Madina so haka duk wanda zai zo Madina neman ilimi a wannan zamanin to Imam Malik zai zo wajen Imam Malik shi yasa ne aka fassara hadisin da cewa shi ake nufi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faduwa ne ba amma yana daga cikin alamomin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da zai zo ya faru a gaba to kuma wannan abin ya faru a zamanin Imam Malik mutane sun yi daura sirri sun zo daga ko ina sassa ko ina na duniya suka zo domin su samu ilimi wajen Imam Malik shi yasa kaga Imam Malik yana rasuwa mata ba ta yatsu a can irin can kasar Rasha Khorasan mata ba Imam Malik ta kai can a Nisabur ko da ke Iran ce Nisabur a cikin Iran ce ta hanyar su Yahya ibn Yahya Nisaburi kaga a can karshen gabas kenan haka kuma a can karshen yamma Tunis a lokacin da ita ce karshe Tunis da kuma sannan Sfax su ma a can madhabar Imam Malik ta yaku ta hanyar su Ali ibn Ziyad ta shiga cikin Spain ta kai Misra Baghdad ko Basra Sham ko ina duk wata headquarter ta ilimin addinin musulunci duk wani babban birni sai an samu wani fitaccen dalibi daga cikin daliban Imam Malik wai kawai ya ji ya kai musu muwatsa ba a'a ya kai ma hatta madhabar Imam Malik da ra'ayoyinsa wannan gari kisa a farkon yaduwar madhabar Imam Malik da wai kawai ta tsaya ne a Madina da Misra da Afrika bane a'a kusan akwai madhabar akwai Baghdadiya akwai Nisaburiya akwai Andalusiya akwai Ifriqiya Misriya Shamiya dukkan su akwai na'am cewarka hadisi sahihi ya zo wannan kuskure ne hadisin ba sahihi bane hadisin cewa la wudu aliman lam yadhkur isma Allah babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan ba sahihi bane cewa ma malamai ba su inganta shi ba Imam Ahmad ma cewa ai ahsanu shay'in fil bab hadisin da yafi kowanne kyau in kuma malamai hadisi suka ce hadisi da yafi kowanne kyau wannan ba inganta hadisin suka yi ba saboda haka wannan ba abin nan bane shi yasa in ne ma malamai suke cewa mustahabbi ne mutum yayi bismillah yayin da zai fara alwala ba su ce wajibi ba inda hadisin ya inganta da wannan dalili ne mai karfi akan wajibcin yin bismillah ta wajibi da yake mustahabbi din ne idan mutum yana cikin banɗaki bai kamata yayi ba kamar yanda saboda banɗaki ba wuri ne da za a ambaci sunan Allah ba tunda ambatan sunan Allah yana daga cikin alamomin addinin Allah kuma Allah ya umarni da a ɗaukaka a girmama alamominsa saboda haka bai kamata bai halatta mutum ya ambaci sunan Allah ba a cikin banɗaki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana tsugune aka zo aka yi masa sallama bai amsa sallamar ba yace abin da yasa ya ki ambaci sunan Allah ne alhali yana cikin hali da bai cancanta ya ambaci sunan Allah ba a ciki hauka ba kar alaihi salatu wasalam sai yayi abin da zai yi sai yayi azuci yayi bismillah azuci na'am na'am da shafan kunni na'am
yace hadisin yana nuna
idan kai sallah da takalmi mana bai babu da hana zakai sallah da sufi kamar yadda zakai iya sallah da fadi zakai iya sallah da sufi manzo Allah zakai iya sallah da takalmi to amma kaka shigo mana masallacin mu da suke da kafar da takalmi kace zakai sallah dan kuma in kai haka din duk an ce ya halatta kuma haramun ne kuma ka kawo dauda cikin masallaci inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi almasajid la yahillu fiha shay'un min hadhihi alqadurat wa inna masallatai dauda dinnan ba a santa a cikin musu saboda haka bai halatta baka kawo dauda cikin masallaci su ma a dadin da aka halata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muku idan yace idan ɗayan ku yazo masallaci da takalmin sa to ya duba kasan ya gani in akwai dauda a ciki ya gobe da kasa sannan ya shige da takalmin sa ya sallah da takalmin sa kuma yake cewa ku saba ma ahlul kitab fi sallah da takalmin ku domin su ba ta sallah da takalmin su duk wannan a masallacin da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine da kasa kaga shi yasa a daren lailatul qadr daren 21 da aka yi sallah an yi mamakon ruwa abin nan rufin masallacin da ganyen dabino ne saboda haka yoyo yake yi dan haka da ya tashi da ya sujada a cikin ruwa da taboye yana yin sallama ya jiyo goshinsa tabo da ruwa kuma haka ya ganshi a cikin masallaci a cikin mafarki cewa ya ganshi cikin daren lailatul qadr yana jira a cikin dare a cikin wato yumbudarwa dan haka ne aka gano cewa a wannan shekarar Lailatul Qadr daren 21 ne tunda ya gani a mafarki to ka gani haka masallacin yake to masallacin da yake ga wannan ai ta zaba komai dan ka shiga da takalmi musamman an ce maka kafin ka shiga tsaya ka duba kasan ka gani in akwai dauda kamar ka taka ibinan najasa ko ka taka kashin dabba ko makamancin wannan ka goge shi sannan ka shiga kai sallar ka da shi to amma masallaci wanda yake an dauki mutum ma dan kawai ya share dauda a ciki kai kuma ka zo ka rinka kawo dauda a ciki me ake yi kenan amma in kamar a fili ne a cikin sahara kana za ka tafi sallah kai kana cikin tafiyar ka aka sauka za a yi sallah za ka yi sallah kan ciyawa ko kan kasa ko kan titi ko kan kwanta ko menene ke sallah ta kalmanta kware da gaske wannan sunna ta tabbatar da shi za mu zo magana wannan ma za mu zo magana safa safa ita ce a ce ma ita ce ita ce ake ce ma aljawrabain in Allah ya dama ku mai zuwa za mu magana akan ta mutum yayin da yake alwala babu laifi ya yi magana babu abinda ya hana mutum yana yin alwala ya yi magana ko ma ya yi wani aiki wanda yake da alaka da alwala din kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa abin nan kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa idan ruwan da yake amfani da shi ya ƙare babu abinda ya hana shi a cikin babu abinda zai hana wannan domin ita alwala ba ibada ce wanda aka ce ana buƙatar a yi kunuti a ciki ba kamar sallah amma magana yayin da mutum yake a tsugune to shi wannan shi malamai sun yi magana akan cewa bai dace ba sabanin mutum yana wanka in mutum yana wanka har zai banga wannan banga wani dalili ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan rashin magana rashin sallama dai shi ya tabbata an zo an wuce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune yana bawali aka yi masa sallama bai amsa ba saboda haka babu laifi mutum ya yi magana amma kuma idan kuma aka duba aka ga hadisin a Abdullah ibn Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsuguna yana bawali yace da zai yace maka itini bi salasati ahjar yace ka kawo min dutse guda uku sai ya kawo masa dutse biyu da kashin jaki daya sai ya jifa da kashin jakin yace hadha rik itini bi hajar sai ya kawo masa wannan uku to idan hadisi ba sarihi bane akan cewa a lokacin yana cikin bawalin ne ihtimal a lokacin yana tsuguna din ne ihtimali kuma ya zamanto a lokacin nan kafin ma ya fara ne sannan ya ce masa ya kawo masa amma dai ba wani dai har yanzu ban san wani hadisi sarihi wanda ya nuna kan cewa ba za a yi magana ba yayin da mutum yake yin tsugune amma yayin da mutum yake wanka magana babu laifi tunda an watar a lokacin fatihu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wanka ita fatima radiyallahu anha ta sitirce shi da mayafi shi kuma yana wanka ummu hani ta zo sai sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ce marhaba bi ummi hani sannan har sai magana ta ita take cewa gashi nan na amintar da wani kuma dan uwa na ali ibn abi talib yace sai ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kad ajarna man ajabti ya ummi hani wanda duk kika amintar da shi mu ma mun amintar da shi kaga yana cikin wanka ne duk akai wannan tare da shi saboda haka lokacin wanka shi wannan akwai hujja sariha amma lokacin tsuguno kuma wanka daban yake da qada'ul haja wanka daban yake da qada'ul haja tunda qada'ul haja lokacin da yake qada'ul haja yana zaune ne tare da shi amin sabanin wanka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-khushush muhtadara wannan bandakuna da ake zuwa qada'ul haja shaytanu suna wajen suna halarta a wannan lokaci kamata yake amfani da sunan iyayensu ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah ku kira su da sunayen iyayensu wannan shine fa adalci a wajen Allah shine yafi daidai amma a kira mace da sunan mijinta wannan al'adar kafireci sai dai idan an yi littari dan asanta babu laifi an yi littari dan asanta amma ba wai dan ya zamanto wannan shine sunanta da za ta zamanto sananniya da shi ba ko kuma a danganta ta ya zamanto ana danganta ta ga mijin nata kamar yadda za a danganta ta ga ubanta tunda ita gidansu shine gidan iyayenta ƴar wannan gidan ce amma wannan amma mijinta kuma matar gidan ce matarsa ce bata zamanto ƴar wannan gidan ba amma babu laifi idan dan sanar da shi dan a sanar da ita ne inda wata ran an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab ta zo tana neman ta izini za ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu zayani wacce daga cikin Zainabobin sai aka ce masa Imrat ibn Mas'ud matar Abdullah ibn Mas'ud amma aka ce matar Abdullah ibn Mas'ud amma mu ga yanda ake fada sai a ce kamar a ce Aisha Aisha Kabiru Kabiru kuma kamar yadda ake cewa Aisha yar Kabiru haka za a ce Aisha matar Kabiru sai dai mu ba za mu ce matar ba sai a kawai dangana ta zuwa da sunan mijin nata to a nan kuskure yake in za a ce matar wane to wannan babu wani laifi a ciki wannan babu wani rikici tare da wannan amma a danganta ta kamar yadda ake danganta ba ga iyaye shine Allah yake kar ai wannan sai ga iyaye wanda su ne ainihin wanda suka haifi mutum watan Rajab abin da yazo na falalarta shine cewa yana daya daga cikin watanni masu alfarma wanda waɗannan watanni masu alfarma dukkan abinda Allah ya fifita to abinda ake so mutum ya kyautata ibada a ciki amma ba wata ibada ayyananna da aka ce ana yi ma watan Rajab ba watan azumin tsofaffi bane ba ma na yaran bane balanta na tsofaffi kowa in mutum ka so kai azumin da ka saba yi kana litin da Alhamis ka ci gaba da shi amma babu laifi mutum ya yawaita azumi a wannan wata saboda riwaya da ta zo habu siyam ila Allah shahrullahi al-muharram azumin da yafi kowanne soyuwa a wajen Allah shine watan Allah na al-muharram to in ka dauke shi akan cewa al-muharram yana daga cikin watanni masu alfarma kamar yanda shi kansa Rajab yake daga cikin watanni masu alfarma da Dhulqa'dah da Dhulhijja mutum ya zance shi da wannan niyyar da yawan azumi din Allahu a'lam ina ganin babu inkari akan sa amma ka ce wata ne wanda yake ce kai azumin sa gabaki daya kamar yanda tsofaffi suke yi da ake cewa azumin tsofaffi din sannan kuma Sha'aban ne zaman to watan sallar su kaga sun akasa watan da ake so azumin da nasa gabaki daya Sha'aban din ne watan sallar tsofaffin shine na azumin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumin Sha'aban gabaki daya kamar yadda Aisha tace kana yasumu Sha'aban illa qalila yana azumin Sha'aban gabaki daya sai kadan wata riwaya ma tace kana yasilu Sha'aban bi Ramadan yana sadar da Sha'aban da Ramadan yayi azumin Sha'aban gabaki daya sannan Ramadan din ya shigo ya ci gaba da azumin Ramadan tare da ya yanke ba to in mutum ya in mutum wannan shine wanda sunna ta tabbatar da shi amma kaga in kaga in bid'a take warware addini kaje kai ta'zimi a cikin watan Rajab amma Sha'aban din in yazo kuma kai ta biki wai sallar ka ce sallar tsofaffi ce wannan ba za ka yi azumin ba kuma shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ne falalar take saboda duk mutum da yake son ya rayar da sunna ya hakura da yawaita azumin tukuna sai watan gobe sai watan Sha'aban sannan ya yawaita shi sunansa Abdullah ibn Uthman Abdullah ibn Uthman sunan Abu sunan Sayyidina Abu Bakar kenan amma ya shahara da kunyarsa na'am ya halatta azumin nafila ranar asabar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya azumin juma'a shi kadai sai dai ko yawman qablahu ko yawman ba'dahu rana ɗaya kafin sa ko rana ɗaya bayan sa inda ba azumi ranar asabar ba zai ce ayi ba amma wadansu malamai suna ganin ba azumi ranar asabar ranar lahadi saboda akwai hadisi na Ummu Sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani da azumi ranar asabar ranar lahadi wadansu malamai sun ce hadisin bai inganta ba amma wanda suke ganin ingancin sa sun yi riko da wannan saudiya ai kasan abin nan ba shi ta asali yin zakar annan ba shi ba wata matsala ce fa mai abin ba abin da ya hana a yi in akwai bukata ba abin da ya hana a yi kuma sai dai kawai ba abu ne wanda yake ana yin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ake yi mai kamar yadda ake tada ikama babu zakara ba san cewa Bilal yana zakara ba kamar yadda yake sallah hasali ma ba a samu dalilin da za a ce ana yin zakara ba sai a wannan sallar ta Sayyidina Abubakar ko da yake akwai wani istidlali da Ibn Hajar yayi akan yin zakara a cikin sallah da hadisin da yazo a sahabin nan da yazo yayi ruku'u da aka dago daga ruku'u yace rabbana wa lakal hamd yace hamdan tayyiban mubarakan fi hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ya faɗi wannan sai bayan yana an ce a riwayar an ce a can ƙarshen sahu yake sai Ibn Hajar yace wannan ya nuna cewa ya halarta mutum ya ɗaukaka magana da zikiri a cikin sallah tun daga shi a ƙarshen sahu yake kuma har ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sau da haka yace wannan shi ma ya zamanto asali na halarci ga yin tabligh a cikin sallah shine yin zakara to amma kamar yanda in mutum ya tsaya duba maganganun malamai za a kan cewa babu bukata babu dalilin da za a yi shi kuma yake dai bukata wannan za a amfani da shi ne ga wanda ka san akwai waɗansu malamai da suka haka sallar zakara sun ce in ana zakara duk wanda ya zakara sallar sa ta ɓaci dan haka ma kamar ƴan shi'a ma su zakaran baya sallah tare da su shi a gefe yake tsayawa ana yin sallah shi kuma sai ya tsaya a can yana kallon mutane akan wani tudu haka in liman yace Allahu akbar sai yace Allahu akbar takbiratul ihram in yace in liman yayi ruku sai yace Allahu akbar ruku ko kuma yace Allahu akbar subhanallah in ya dago zai ce gashi dai yana faɗa shi baya sallah kuma sai an gama sallah sai je sallah shi kadai kuma sai suka ce sallar ta fita kowa lada wai saboda ba zai zo ya sallah tare da su ba sai kai ya daga murya sa sallar ta baci to akwai malamai da suke faɗa haka cewa zakara in yayi sallah in ya daga murya sallarsa in yayi zakara bayan babu bukatar ayi zakara sallar ta baci to wannan maganar shine wannan magana ta Ibn Hajar istidlali da wannan hadisin da shi da Arusha maganar su dan mutum yayi zakara ko babu bukata ba za ka bata masa sallah ba sai ya dauka murya ne da zikiri da shi wani ya dauka murya da zikiri har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tun daga can ƙarshen sa wuye magana amma ya dauka muryarsa da ƙarfi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bai masa inkari ba bai ce ba a dauka bai ce ka sake sallah ba domin ka dauka murya a cikin sallah wanda nuna kan cewa dan mutum yayi zakara ba za ka bata sallar sa ba amma ba a yin sa sai da bukata kamar yanda hadisin Abdullahi Abu Bakar ya nuna yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba shi da lafiya ba a jin magana ba a jin muryarsa da kaddara Sayyidina Abu Bakar ya zamanto yana jiyar da mutane a abin nan a kaddaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ya tambayar sa da yake cewa me yasa ƴan Saudiya suke yi zai ka tambayi ƴan Saudiya ni ba zan iya amsa abin da ƴan Saudiya suke ba amma akwai fatuwa din manyan malaman Saudiya an yi musu tambaya akan wannan wanda suka ce shine kan cewa wannan babu wani inkari akai sai suka kawo abu dalili da suke nuna kan cewa yin tabligh din asali ne wanda yake ya halatta tare da cewar da shi magana akan cewa ai yanzu ba a bukata ba tunda kamar yadda ake jin sautin liman din haka za a ji sautin ladani kuma mu a nan wajen gaskiya ne mutanen da suke tsayawa a can wajen 'yan lemo ba sa jin kabbarar liman a sallar juma'a kuma mu da last peter da shi can sautin baya zuwa can sautin baya zuwa can a to aji kenan na'am shikenan to aji mu tsaya a nan yana ragewa wani wato wani sha'ban din ya rage wani sha'ban din kuma ya fadar da shi har zuwa ƙarshen barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk